domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijiyoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shirenmu na shekara ta 2022 mai bankwana, za mu duba shirin da muka gabatar kan wani zaure da ya zauna a gidan Arewa inda ya zanta da ƴan takarar shugaban ƙasa don jin alƙawuran da za su yi wa Arewa. Zaman ya samu suka daga bangaren ɗaya daga ƴan takara cewa ana neman fifita wani ɗan takara ne ya jawo zama. Gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna, nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa inda Premier Sir Ahmadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin 15 ga watan Janairu na 1966.
Arewa zaman ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga bayanan daraktan gidan tarihin na Arewa, Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu.
Na farko dai dama an ce Arewa House, wato gidan Arewa. A wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan Arewa, wanda shi yake da alhaki, yake da ƴanci, yake da dama ya zo yayi rawansa, yayi komai ba tare da wani ya tsangwama ba. Mu Arewa House cibiyan bincike ne da adana kayan tarihi, wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da Sardauna yi, domin shi ne nan ya jagoranci wannan lardi na Arewa, kuma tun daga kansa ba a ƙara samun wani shugaba kamar sa ba a yi wannan lardi na Arewa. Saboda mu kowane jam'iyya kake, mu ɗan wannan jam'iyya ce. Duk wani ɗan Arewa, duk wata jam'iyya, mu jam'iyyarmu ne. Ba mu da wata gefe, ba mu da wani ce mun karkata wajen wani, ko a duk wanda ya kasance cewa ɗan Najeriya ne, ɗan Arewa ne, to mu ɗan jam'iyyarsa ne. Saboda ba mu da wata jam'iyya, kuma a mulkan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma wani ɓangaranci ko kuma nuna na ka fito ko ina kake ba. Burinmu da kuma murfin Arewa House shi ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta dunƙulalliyar ƙasa, amma muna da muradu da muke ƙoƙari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasar lardin Arewa, musamman harkar siyasa, ilimi, tattalin ƙasa, zaman lafiya, ƙara haɗa kan dangantaka da ƴan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardi na Arewa. Saboda haka a taƙaice wannan gida na Arewa House ba ta da alaƙa da wata ƙungiyar siyasa. Duk abin da muke ɗin nan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin Arewa da kuma wannan ƙasa namu gabaki ɗayanta.
Wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara daga wannan gida?
Babu shi. Babu wani ɗan takara da muke fifitawa. Wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda 6. Na farko akwai nan Arewa House. Arewa House kuma na faɗa cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama marigayi Sardauna Sokoto, aka kafa ta bayan shekara 4 da mutuwarsa. Daga nan sai gidauniyar Hikima Sir Ahmadu Bello, wanda aka kafa ta a ƙalla shekara 13 da suka wuce. Sannan sai ƙungiyar haɗakan Arewa, wanda ake kira Arewa Constituent Forum, da ita ma aka kafa ta a ƙalla shekara 20 ko a shekara 20 da suka wuce. ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka kafa ta domin yin bincike da bunƙasa wannan lardi na Arewa, wanda ita kuma ba ta wuce shi ma shekara 7 ko 8 da kafuwa ba. Daga nan sai Northern Aid Forum, wanda kowa ya san Northern Aid Forum ya san yadda suke da sauransu. To ka ga waɗannan suka zo suka haɗu kafin lokaci kowane yana nashi tunanin ya za a iya shirya waɗannan taruka. Daga bisani aka ce to me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro, domin wannan shi ne karo na farko. Shi yasa abin yake ba wasu tsoro, yake ba wasu mutane irin wani tunani daban, cewa ba a taɓa irin wannan a yin lardin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba, wanda ƙungiyoyi za su zo su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da ƙa'idojinsa ga wannan ƙasan, ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya. Sai ka gaya ma me kake da shi, ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasan, sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu Arewa a kan waɗansu matsaloli da ya addabi wannan yanki ɗin namu. To wannan shi ne ainihin maƙasudi, ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkata ga wani ɗan takara ba. Wannan ba shi ne ƙidanmu ba. Manufarmu ita ce kawai idan mutum ya zo ya gaggaya mana ga manufofinsa, ga yadda zai aiwatar da su, ga inda zai canza, zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta, sannan kuma zai tallafa mu yankin Arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan. Lokacin da mutum ya ci zaɓe, muna da dama da za mu zo mu warware maka gare da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce za ka yi kaza, za ka yi kaza, shin ya yi ɗin ko bai ba. Wannan shi ne manufarmu, ba wai tunanin cewa a wata ɗan takara shi ne nan namu ba.
Ɗaya daga jagororin kwamitin gudanar da taron, Dr. Hakim Baba Ahmed, ya nisanta zauren nasu da karɓar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya.
Abin da ya sa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗi ne da ake yi, kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba, ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. Takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba, kuma akwai abubuwan da suke saman sannan kuma ya koma ya ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin-kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma. To mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka bo wannan abu tunda mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin nan yanzu dan kawai yan siyasan gani suke kowa kamar su ne, ba wani a duniyan nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi. Kuma babu wanda ya ruce a sai da shi, to akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi. Wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na 'yan ƙarewa da 'yan Najeriya. Ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi. In ɗan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya ji jama'a ya ce ga abin da zan muku in kun bani amana, wannan kuma shi ya rage na shi. Amma mu ba za mu tsaya muna kace na ce da wannan takara ba. Abin da dai muka ce shi ne zargin da ake mana da ya yi mana shi kaɗai, sauran ko duk suka zo su. Shi kadai ba gaskiya bane, mu kuma mun fi karfi alhamdulillah a ce wani dan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu yi masharakiya, wannan mun fi karfin wannan, mun yi wannan abu mun ci amana. Amma tun da dan siyasa ne ya ce ba zai zo ba, to ai shikenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan.
To Hakim Abu Ahmad, wannan ma ya nuna ba wai yan takara da suka fito daga arewa kawai kuke magana ba, duk wani dan takarar shugaban kasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren yi bayani
haka. Najeriya nan faɗa ya ce duk da kake ganin rarraben nan, wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin arewa, yana mulkin kudu, yana mulkin yankuma, ba mu san wanda Ubangiji zai ba mulkin nan. Shi yasa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara 18, muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki. Wanda duk yake so ya zo Kaduna, ya zo arewa, ya zo gidan Sadona, za mu shirya ga rediyo, ga talabijin, ga jama'a. Zo ka gaya ma 'yan arewa, mu ba nan ne dai abin da muka fi kishin su ba. Gaya mana mu 'yan arewa me za ka yi mana idan aka baka ƙuri'a, me za ka yi ma kuma sauran 'yan Najeriya, ta ina za ka gyara zamantakewanmu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolinmu da yawa na arewa. Ba za mu sake ka kawai ba ko mu je mu ta zuba ba maka ƙuri'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana, ko kai waye? Mun kira na kowa, kowa muka ce zo, kowa.
Wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba?
A to ya ku za mu amince da shi. Yanzu na dubi ka na kira ka da wani suna da wani mare kyau don Allah da an dubi kana da hankali, ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba? Ba dai za mu tsaya dai muna ɓata lokaci muna sa in sa da wani ɗan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba, tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su zo ba. Da ya amsa ya ce zai zo, sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka maida ranar ta can baya, aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba, ba a shirya ba, kuma ma banda ma ba a shirya ba, kuma wai an je wai kishin-kishin. To jama'ar Allah, ya kamata mu zama manya, na za ka tsaya ka ce wai wani kishin-kishin? Menene hujjanka, menene shaidanka cewa mun haɗu dukkanmu don dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncinmu, mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu, wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu 'yan Najeriya? To 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri. Haba jama'ar Allah, kai in mafaɗin magana wawa ne, majinta ba wawa ba ne. Amma wallahi mun yashe mun saba da ganin irin wa'annan 'yan siyasa, wani lokaci gani suke su yanda su suke, haka kowa ma yake, kuma suna mummunan kuskure. 'Yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki, kuma wanda ya ce ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba, to ga shi nan ga su.
Masu sauraro, ƙarshen bitar wannan makon kenan. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen bitar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya.